لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي 30 watan Muharram shekara ta 1444 28 ga watan August shekara ta 2022 a yau muke karanta littafin al-mabahis fi ulumil qur'an da kuma min at-tayyibil minah fi ilmil mustalah a cikin al-mabahis har yanzu muna muqaddima muna cikin shimfida da gabatarwa da malam yake yana kawo mana tarihin kafuwar ulumil qur'an da kuma littattafai da aka rubuta tun daga farkon kafuwar ilimin ya dauko lissafi triyan triyan har zuwa lokacin Jalaluddin Suyuti Abdurrahman Allah ya masa rahama to daga nan ne kuma zai gangaro wannan zamani da ake ciki shine yace walam yakun asrun nahda walam yakun nasibu ulumil qur'an min at-talif fi asrin nahdati al-haditha akalla min al-ulumil ukhra raban da ko kaso da ulumul qur'an ya samu na yin rubutu a cikin sa bai gaza raban da sauran ilmai suka samu ba fi asrin nahda a lokacin da aka sami farfadowa annahdatul ilmi wato tun daga karni na 10 ko kafin ma karni na 10 zamanin su Suyuti kafin lokacin su sai aka samu wani yanayi a duniyar ilimi ta musulunci da ya zamana an tsaya wuri daya a wajen rubuce-rubucen ilimi ana tagewaye-gewaye a wuri daya ma'ana littattafan da magabata suka rubuta sai zamana su ake ta maimaitawa ko ai musu sharhi ko ai musu hashiya ko a takaice su ko ai sharhin sharhi ko a waƙe su ko wanda yake a waƙen a warware waƙar a maida shi zube ko ai haka dai duk akai ta da wurwura wuri guda ba ai sake samun wani sababbin rubuce-rubuce da wani sabon abu da ya dace da zamani ba sai wajejen karni na 19 kari na 19 sannan ne aka fara samun juyi yazo a duniyar musulunci zamani yazo sai aka fara kuma rubuce-rubuce akan wasu mawdu'ai sababbi aka fara caccanje abubuwa aka fara canja salo na rubutun da yare da sauransu shine kuma har izuwa lokacin da ake ciki a yanzu kuma musamman abin da ya haifar da wannan shine turawa yan mulkin mallaka da suka zo suka mamaye kasashen musulmi suka zo suka yi mulkin mallaka wasu kasashen suka ci su da karfin tuwo wasu aka yarjejeniya da su ba a yaki ba amma dai an yadda sun ci gari kamar yadda ya faru a Saudiya da Kuwait da su Qatar da wane ne ba su je sun yake su ba amma dai sun riga sun ci gari an yadda yanzu ana ƙarƙashin ikon su ko kuma an yadda su ne waɗanda za su ba da kariya an yi wata yarjejeniya da ƙawance da su cewa za su ba wa waɗannan ƙasashe kariya daga abokan gabansu da waye da waye da yarjejeniyar cinikayya da sauransu shi yasa masu cewa Saudiya tana ta zama ɗan barandar America ko wane ne basu san tarihi bane kafin ta zama ɗan barandar America ai Ingila ce take kamar uwar gida ta Saudiya Ingila ce kafin ma America ta zo kuma har yanzu Ingilan ita ce uwar gida ga ita Saudiya sannan kuma America akwai yarjejeniya ta tsakanin ƙasa da ƙasa wanda duk wanda yazo akan wannan yarjejeniya yake tafiya kamar mu ma nan ƙasar kaga ai uwar gijiyar mu Ingila sarauniya Ingila Elizabeth Queen Elizabeth ita ce ita ke ba zubairu ita kuke cewa Elizabeth ko Elizabeth to kaga ita ce uwar gida shi isa zaka ga duk sanda za a yi wani muhimmin abu a Najeriya can ake zuwa ko satinan da ya wuce kaga duk yan takarar nan Peter Obi Tinubu da Atiku da kuma wasu su Obasanjo kusoshin tsoliyar duniya da waya kaga duk sun je can sun zauna sun yi kuskus wa ya san me suka tattauna oho Allah ne ya sani sai a zo kuma kawai ko kuma a ce ku zo ku yi zaɓe ku zo haya ku yi zaɓe amma dai a can ake gama tsara komai kyaran kawai ku zo ku yi zaɓe a yi haka sai a ce to shi kyaran to wanda bai sa abu ba sai ya ta surutu ya ce kaza wane ne duk abubuwa ne duk ƙasashen duniya wato duniya ce Allah yake juya ta yadda yake so wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas duk waɗanda Allah ya sa su ne jagororin duniya to ba yadda aka iya haka za a yi ta bin su ko adalai ne ko azzalimai ne sai kuma bayan wasu tsawon shekaru in Allah ya tashi juyin sai kuma su su mulkin duniya ya sibice daga hannunsu sai ya koma hannun wasu da Ingila ita ce sarauniyar duniya sarkin duniya sannan Rasha da America suka zo suka raba duniya biyu wasu ɓangaren Rasha wasu ɓangaren America America ta kutu-kutu ta rusa Rasha ta karya ƙarfin Rasha sai ya zamana yanzu America ita ce sarauniya ita ce super power ita ce sarkin duniya to nan gaba hasashen da ake cana ita ce za ta daura gamar mulkin duniya su kuma mugwaye ne majusawa ne gara ma American da su ba addini to Allah ya kiyaye musulmi kuma yaushe oho wanda ya kalli yanayin musulmi a yanzu ba mu shirya ba ba a shirya ba sam ba mu shirya jagorancin duniya ba masu hasashe suna ganin nan da shekara 200 masu zuwa sai dai kuma wa rabbuka ya halaku ma ya sha Allah yana yin yadda ya so ta yi wutun da an ce mahadi zai bayyana waye za a yi wasu abubuwa da za su wanda suka fi ƙarfin ikon ɗan adam suka shallake tunani da hasashen ɗan adam to watakila amma dai in dai contemporary abubuwa ne reality ba wata ƙasar musulmi da take a shirye ta jagoranci duniya a yanzu to wannan cuɗanya da aka samu da turawa suka shigo suka mulki musulmai shine ya faɗakar da kuma musulmi saboda ashe bacci ake ciki a lokacin su turawa sun kafa jami'o'insu sun yi nisa suna ta bincike a harka ta ilimi nan kuma ana ta maganar hashiya da sharhi da wani wane ne ana ta haddace wasu abubuwa ana ta rigimar mandiki da wata wane ne saboda haka sai aka gashi su sun zo sun ci gaba har suna kere-kere mu kuma duk gamu nan gamu ga kuma aka gano daga ma daga gare mu ma daga musulmin suka ma samu suka kwashi ilimin suka je suka iya suka mai da shi yarukan su suka fadada bincike mai doki ya koma kuturi shi yasa da suka zo yakar musulmi suka zo da bindigogi musulmi kuma ta kubba ne da su da kuma irin bindigan nan ta farauta har baka ru ga ake ce mata ko saboda haka sai zamana cikin ruwan sanyi duk suka cinye musulmi kirwan sanyi ba ai wani abin nan mai yawa ba to wannan ne dai yana daga cikin muhimman dalilan suka fadakar da duniyar ilimi a kasashen musulmai aka yi tarbuce-rubuce aka fara abubuwa suka zama a zamanance faqadit tajahal muttasiluna bi harakatil fikr al islami ittijahan sadida to waɗanda suke da alaka da gwagwarmayar tsari na addinin musulunci sun bi wani sabon salo wanda yake miƙaƙƙe fi mu'alajatil mawdu'atil qur'aniyya wajen bayani gogayya da mawdu'ai na alqur'ani bi usulubil asr suka rinƙa yin rubutu da tsiyare da salo da ya dace da zamani misali kitab ijazil qur'an kamar mun littafin ijazil qur'an na Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i babban malami ne masanin adabi ne mai kishin musulunci wanda ya farfado da harshen larabci da ilmai ma na addinin musulunci kafin sa akwai littafai da yawa na ijazil qur'an akwai na baqil lani mun fada a baya ko da ire-iren su to amma shi sai yazo yayi shi a zamanance yadda dan zamani zai fahimta misali kamar in ka karatun malaman zaure da kuma malamai yanzu na zamani ai za ga akwai bambanci in malamin zaure misali ya samu dama zai wa'azi a radio ko zai wani karatu to sai ka je karatun da Hausar da yaren da sautin da wani iri in ba wanda yake da zauki ya dan kwashi shekaru ba ya dan san wannan tsarin karatun sai ya ji kamar a ce misali waƙar na rambaɗa ce da kuma waƙar ala an gane ai bambancin ko ba wai na nufin karatun su waƙa bane a'a bambancin yanzu ka zo ka sa wa yaro ne yanzu waƙar na rambaɗa ko ɗan anace ko kasu zurmi ko dan kwairo ko sa'idu faru in yi rabin awa yana ji bai fiye gane abu uku ba ko biyar sai ya kasa gane wai me wai Hausa ce ko me wadda gwagwararren zama da kasa masa alan waka ko kasa rarara ko to nan da ran sai ka ga yana ta gyada kai sai ya tashi ya tarawa yana bin ma waka in ya ji so ɗaya shi to saboda wancan tsari ne na gargajiya na da sai wanda suka yi rayu a irin wancan shekarun suna da ƙuruciyarsu su suke fahimtar su suke jin daɗinsu suke gane mai ake faɗa shi ma kuma tsoho yanzu in ana ta wannan sirararren su waye musamman yan fim masu murya yan ruwan nan wanda suke sai dai ka ji kiɗa amma ba ka za ka ji mai ma suke faɗa ba suna wata murya yan ruwa wani ka gani ba ka gane ba amma su da ake yi dan su wanda zamaninsu ne su suna ganewa habbi za ka ga suna yi to haka misalin rubuce-rubucen malaman da kuma rubuce-rubucen malamai na yanzu na zamani to haka bambanci yake su wannan asrun nahada al-ilmiya su Sadiq Ar-Rafi'i su Sayyid Qutb har zuwa yanzu su Manfaluti su Maragi su Muhammad Abduhu su Muhammad Rashid Rida su wannan Shakiyin Taha Hussein su ne suka zo da salo na zamani har a tafsiri da fiqhu da waye da waye kowanne da fannin da ya dauka ya ta abin to shine ake shine irin larabcin da yanzu ake amfani da shi shine ya ka misali ta fann da aka yi na Mustafa Rafi'i da kitabai at-taswir al-fanni fil Qur'an mashahid al-qiyama fil Qur'an littafin at-taswir al-fanni fil Qur'an da mashahid al-qiyama fil Qur'an للشهيد سيد قطب وند الشهيد سيد قطب يا ربوتا سيد قطب مالمي ne dan siyasa ne dan gwagwarmaya kuma dan boko dan zamani yana daga cikin malaman da ake ta jahin ja a kansu ke ta takaddama wasu suna daukar sa mutumin kirki bawon Allah managarci wanda ya bada gudunmawa ga addinin musulunci ya bada gudunmawa wajen wayar da kan musulmi su san kansu su san yancin su su kishin addinin su wasu kuma suna daukar su wani shedanin mutum wanda wai duk ta'addancin ma da yanzu ake yi irin na su alƙa'idan nan da su boko haram da su wai duk shi ya dasa shine ya dasa da shi da ire-iren sa a rubuce-rubucen sa wasu kuma sun tsaya tsakiya tsaka-tsaki yana da kurakurai kuma yana da daidai ya bada gudunmawa kuma yayi wasu abubuwan da ba na gudunmawar ba saboda haka inda ya daidai a yaba masa inda ya kuskure shikenan abin nan din sa amma dai babban abin da ya jawo bacin sunan sa a wurin da suke ganin ba mutumin kirki bane siyasa ce saboda yana cikin manya-manyan shugabannin ikhwan al-muslimun su kuma dama kungiyar ikhwan al-muslim muslim brotherhood kungiya ce ta addini ta gwagwarmaya wacce manufar ta shine kafa daular musulunci dawo da halifanci na musulunci to kaga tunda akwai gwamnatoci kafaffu ai ba zai yi a kafa wata gwamnati ba sai an kauda wata gwamnati to shine sai yasa sai suka zama barazana ga gwamnatocin kasashen da suke kan musamman kasashen Laraba da inda ƴan Muslim Brothers suke musamman a Misira to tsoran su gwamnatoci suke ji kuma suna da bangare biyu akwai bangaren ilmantarwa da tarbiya da ko bangaren soja bangaren gwagwarmaya na ƴan takife to shi yasa akai ta rigima da su a Misira akai ta abin shi kansa Sayyid Qutb kashe shi aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya aka rataye shi kafin a rataye shi bai fi sati ba ya rubuta wani dan karamin littafi limaza a adamuni sunan littafin limaza a adamuni me yasa suka yanke min hukuncin kisa littafi ne mai sosarai sosai da sosai yayi bayanai kuma gaskiyar magana in mutum ya karanta fi zilalil qur'an da kuma shi su wayannan littafin a taswiril fanni lil qur'an da kuma shi wannan mashahid al qiyama lil qur'an to zaka tabbatar na farko malami ne shi ba jahili bane ya fahimci addini na biyu kuma yayi kokari wajen wayar da musulmi wayar da musulmi kai su fahimci addini a zamanance na uku yayi kokarin ya wayewa da musulmi kai su san kansu su san mutuncin su da darajar su su kada su yadda da wato mulkin mallaka na turawa ko kuma yaran da turawa suka dasa a kasashen musulmai to kaga rigima kenan turawa sun gama mulkin mallaka su to zai ce ka ku yadda da kuma ƴan barandan su bakaken turawa ko larabawan turawa to kaga shugabanni kenan to yana da wannan abin nan din sai kuma wasu su rinka ganin kamar yashi yayi zurfafa a cikin sufanci to dama kuma shi sufi din ne gidansu gida ne na sufanci babansa muqaddami ne na dariƙa shazaliya shi ma kuma yayi shazaliyar to kaga ai kowane tsuntsu kukan gidansu yake so da aka dai su sarakunan kasashen Laraba su suka bata masa suna su suke cewa dan ta'adda ne mutumin banza ne da malaman su kuma da suke goya musu baya sune suke ta har ma wasu kafirta shi suke ko Usaymin ma a wani magana ta sa cewa ke wai ba dan yana da ba dan tsantseni da tsoron Allah ba da sai ya ce ba sayyid qutb kafiri ne to kuma wannan siyasa ce ta Saudiya kawai siyasa ce ta Saudiya Allah ji kan Usaymin amma siyasa su ce to kuma su kungiyar ikhwan sun sha gwagwarmaya har yanzu kuma a cikin ta suke eh akalla yanzu sun shekara 90 da wani abu 100 ba kada a rusa su su canja salo a kwace dukiyar su a kwace menene din su suna da tsari plan A B C D har E suna da shi in an mana kaza mu kullo ta nan in an kaga plan din da suke da shi ne yasa har suka shiga siyasa har Muhammad Mursi ya zama shugaban kasar Misira suka yi likimo suka shiga siyasa ba su nuna su ga manufarsu ba ga wane ne ba suka yi ta tafiya a hankali suna bin tsari put sai kawai aka ga dan takara kuma sai kungiyar sai ta fito ta ce shi take goyen baya kuma suka bi tsarin constitution da ba jahilai bane ba irin masu boko haram bane da za a zo haka kawai ba wanda wani ma ko fatiha bai iya ba ko abc da bai iya ba yazo ya dau makami wai jihadi zai kafa wai daular musulunci su da ilimi suke yin abun su akwai lauyoyi akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai waye kuma zaka ga lauya injiniya likita mahaddacin alqur'ani masanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga yana rubuce ko shi wannan mana'ul qattan ayi ikhwan yana daga abin da ya sa ma Saudiya suka kore shi daga kasar ya koma Qatar ya je ya mutu a can saboda sun ga yana yin ikhwan to da haka sai suka yi likimo ba irin namu na nan ba suka je suka sai gashi har member na ikhwan ya zama shugaban kasa Muhammad Al-Mursi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama to sai gashi ya zama shugaban kasa sai kuma duk hankalin duniya ya tashi wayannan yan ta'addad da ake ganin an murkushe su ashe suna nan ba ma suna nan ba yanzu a ce shi irin su ne zai zama shugaban kasa kuma irin Misira kuma mai ba zai zama ba ya ma zama to shikenan fa suka tashi tsaye suna ta kullakulle ai wannan har dai kuma suka tankuban da mulkin nasa suka kama shi ana ta shari'a ana shari'a kawai akai mar allura an zo kotu kawai sai ya fadi shikenan sai aka ce ya mutu aka ce mutum shida kawai daga danginsa su zo su halarci jana'izarsa tun shida kawai aka yadda suka zo suka yi aka abin nan shikenan kamar yanda shi ma shugaban kungiyar na farko Hassan al-Banna shi ma kashe shi aka kawai ya zo an gayyace shi wani office kamar SS haka a ce an gayyace za a tattauna da shi ya je an gama tattauna ya fito kawai wani ya harbe shi nan da nan jami'an tsaro suka ɗauke gawar aka ce mutum uku shi kuma aka ce mutum uku kawai ake ne ba su zo suka je da suka yi mawa wanka suka haɗa shi suka yi ban sallah aka ce to su kama gabansu su tafiya su za a binne shi ba a san ina aka je aka binne shi to sun kashe su da yawa su Husayn al-Hudaybi su waye mashhur su suna nan dai ba za su kirgu ba to har yanzu kuma sun matsa musu a duk kasashen duniya ma kasashen su Larabawa masu mulkin musamman masu mulkin gargajiya to suna nan dai suna ta abu Sayyid Qutb za ka ji irin masu madakhaliya din nan suna ta zazzagin sa suna kafirta shi suna wai to su wannan ƴan madakhaliya siyasar sarakunan Larabawa suke kare karka dada karka rage kawai siyasar sarakunan kasashen Larabawa suke kare kuma abin zai baka haushi kai da kake a Najeriya ka dawo daga can ka dawo Najeriya wanda in ma zuwa kasar zakai sai kai visa sai su back isa kawai ba ma a Saudiya kai ba kowa bane kazo kuma wani kana wani kare siyasar su ka shagala da taka siyasar ta kasar dai zo suna ta surutu suna wani abin nan to Allah ya sauke. Sayyid Qutb mutumin kirki ne, Allah ya ji kansa. Kamar kowane mutum kuma yana da kurakuransa shi ba, kamar da kowa yake da kurakure. Yana da kuma abubuwa na alkhairi, babban alkhairinsa wannan tafsiri da ya fi zilalil Qur'an. Mujalladi 7 ko 8 ko 9 kowane mujalladi juz'i 2 juz'i 2. Indai kana da zauƙin Larabci. In kana karanta fi zilalil Qur'an kuma kasancewa a lokacin da yake cikin kunci yana gudun hijira a America a lokacin ya rubuta tafsirin kuma daga baya aka zo aka yi abinda aka yi aka yanke masa hukuncin kisa to zaka rinka jin wato tausayi da kuma girmama shi da jinjina irin gudunmuwar da ya bayar kuma za ka rinka jin daɗin larabcinsa yana ya iya larabci za ka yi wa ƙur'ani kuma fahimta ta zamani yadda ya kawo a daidai irin fahimtarsa inda ya kuskure kuma wannan waye baya kuskure shi isa wannan Muhammad Munir Al-Ghadban ya rubuta littafi ya sa masa Sayyid Qutb Diddul Unf sunan littafin Sayyid Qutb Diddul Unf Sayyid Qutb yana yaƙi ne da ta'addanci shi ba dan ta'adda bane su kuma can masu wannan madakhaliyar wani ya rubuta wai al-Qutbaniya hiya al-fitna fa hazaruha wai Qutbaniya wai aqidar Sayyid Qutb ita ce fitinar duniya saboda kawai a guje ta to ka san a tarihin musulunci akwai mutane da suke controversial mutanen da suke ana targima a kansu wasu suna yaban su wasu suna sukan su wasu suna daukar su manya-manyan waliyai wadansu suna daukar su shedanu shedanin rajim to shi wannan yana daga ciki Sayyid Qutb Ibn Arabi Al-Hatimi At-Ta'i Sufi yana ciki Imam Al-Ghazali shi ma yana ciki tun a lokacin sa ma habbikin kona littafin sa aka rinka yi Ihya Ulumuddin ka gani to wasu kuma har saukar Ihya ake maganin ne maganin bala'i maganin wane ne har sauke shi ake rarraba shi kamar yadda nan ake sauka a shafa to haka su kuma suke wa Ihya ka gani to yana cikin irin wayannan shine wannan Yusuf al-Qardawi shi ya rubuto akan shi Ghazali din ya sa masa al-Imam al-Ghazali baina madihihi wa naqidihi al-Imam al-Ghazali baina madihihi wa naqidihi Imam al-Ghazali tsakanin masu yabansa da masu sukansa to shi kuma Yusuf al-Qardawi mutum ne mai matsakaicin ra'ayi baya da zafafa bai da kuma sako-sako shi ma kuma yana cikin controversial din akwai masu son sa akwai masu kin sa amma dai mafi yawancin musulman duniya suna son Yusuf al-Qardawi suna girmama shi kuma ana amfana da iliminsa ya yi rubuce-rubuce littafansa sun fi 400 har yanzu kuma yana yin rubutu yanzu ya kusa ina ga ya shekara 90 da wani abu a duniya shi ma kuma dan ikhwan din ne to kaga dole wa'ancan su kishi tunda shi dan ikhwan ne yana goyen bayan su Sayyid Qutb su Muhammad al-Ghazali su Hussein al-Hudaybi su shi Hassan al-Banna akwai ma littafi da yayi akan Hassan al-Banna din madaras al-Imam Hassan al-Banna wa madarasatu to duk wannan dai wato abin da nake so mu fahimta a matsayin mai na daliban ilimi in ka ji ana ta sukan malami to ka tsaya ka nutsu kafin ka sa baki a cikin wayannan maganganun me yasa ake sukan sa sai kuma ka lalubi masu yaban sa su ko me yasa suka yadda da shi suka yabe shi to in kai da budaddiyar zuciya zaka fahimci gaskiya ta yi masu sukan sa sune akan daidai ta yi masu yaban sa suna ta yi kuma din ma suna kan kuskure to amma kawai dan kaji an soke shi kai ma ka kama suka dan kaji an yabe shi ka kama yabo to zaka fada cikin kuskure kawai ka zama dan kallo ka zama muhayid ka binan ka duba nan ka duba nan kana roƙon Allah shari'a daga nan sai ka ga in ma ba wani mutum ne da wani ba da wata guduma ba ina ruwanka ba da shi ba lada za ka samu ba in ka yabe shi ko ka yadda da shi kamar in wani adibi ne kawai irin sani Taha Hussein wanda ba na rubutun addini ya yi ba kawai adabi ya yi to ina ruwanka ma da shi sai dai adabin kake karantawa to sannan akwai tarjamatul Qur'an littafi ne da Sheikh Muhammad Mustafa Al-Maragi ya rubuta shi Maragi ya taba zama vice chancellor na Jami'ul Azhar Mustafa Al-Maragi akwai ma tafsirin sa shi ma tafsiri ne na zamani sosai tafsirul Maragi mai mujalladi 12 ne ko da juz'i biyu a kowane mujalladi kuma yana daga cikin almajiran Muhammad Abduhu wanda ya tasirantu da su Muhammad Rashid Rida shi yasa zaka ga a tafsirin nasa a wasu wuraren akwai tawile wanda yanayin wancan lokacin ne ana ta zafin wayewa kai da samun ci gaba ana kokarin arabu da tsari na gargajiya to shine yasa ai wannan zamanin cin ya debi wasu kawai suka rinka yin wasu abubuwa na tawile daga baya kuma sai aka gano kuskuren abubuwa amma dai tafsirin sa yana da kyau kware da gaske kuma shi a aqida ma shi Maragi salafi al-aqida ne sai dai kuma salafancin Misira ya sha bamban da na Saudiya su zaka ga salafi dan Misira amma kuma a wasu wuraren ya saba da irin yanda su Saudiya da su Qatar da su waye suke wa saboda su suna da tsarin su daban da kuma wani tsari da suka taso a kansa na Misiranci da sauransu suna ganin kamar Saudiya wasu ƙauyawa ne da wasu Larabawan daji ne kawai Larabawan ƙauye ne da ba za a koyi wani abu sosai a wajensu ba sannan wa bahasun fiha da kuma wani bincike akan tarjumatul Qur'an li Muhibbuddin al-Khatib wanda Muhibbuddin al-Khatib shi ma babban malami ne na jin mutumin Syria ne da kuma littafi mas'alati tarjumatul Qur'an la Mustafa Sabri shine Mustafa Hilmi Sabri shine mai ba da fatawa na ƙarshe a daular Usmaniya ta Turkiya lokacin da aka rusa daular 1920 shi ma ya hijira ya dawo Misira to a lokacin yayi wa'annan rubuce-rubuce akwai Annaba'ul Azim lid Dr. Muhammad Abdullahi Darraz shi wannan yayi rubutu ne a zamanance akan dalilai na hankali da ilimi da suke tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani cewa littafi ne saukakke daga Allah da kuma raddi akan shibuhuhi da turawa suka rinka yadawa cewa annabi ne ya kirkiri Qur'anin ba Allah ne ya saukar masa ba to a zamanance shi ma littafi ne mai kyau kware da gaske annabawul azim yana da kyau ko da downloading din sa ne a yi a karanta shi ana samun sa kuma a kasuwa a zamanance yana daga abin da ya faɗa ya ce abin da zai nuna maka cewa Qur'anin nan ba Allah ba annabi ne ya kirkire shi ba Allah ne ya saukar so 300 da yan kai Allah yana amfani da kul 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 a cikin alqur'ani ce ne kace kaza to ashe akwai wanda yake ce masa ce ne kaza din kenan koko zai yi a hankalce ko a ilmance kai kana rubutu kana bayani expression din kanka kuma ka rinka umarnin kanka kana cewa da kanka ce ne kaza kaga ba zai yi a hankalce ba zai yi ba to wannan kulkul din yana daga dalilin da yake tabbatar da alqur'ani daga Allah yake wa allafa wa muqaddimat tafsir mahasin at-ta'wil da kuma muqaddimat tafsir mahasin at-ta'wil li Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ana kuma ce masa tafsirul Qasimi shi ma tafsiri ne mai muhimmanci kware da gaske mujalladi 9 ne juz'i 18 tafsirul Qasimi ko mahasin at-ta'wil tafsiri ne na zamani ya hado zamananci ya hado kuma dace kuma shi ma malami ne na gani na fada yayi rubuce da yawa yayi qawaidut tahdis yana da rubuce da yawa masu muhimmanci Jamaluddin Al-Qasimi wa allafa Sheikh Tahir Al-Jazairi kitaban Samahu At-Tibyan fi Ulum Al-Quran Sheikh Tahir Al-Jazairi shi ma rubuta littafi ya sa masa suna At-Tibyan fi Ulum Al-Quran wa allafa Sheikh Muhammad Ali Salamatu kitabahu Manhaj Al-Furqan fi Ulum Al-Quran Malam Muhammad Ali Salamatu kaga Salamatu ana kiran namiji da suna Salamatu namiji ma za a iya sa masa suna Salamatu yashtariku fihi almuzakkar a can da maza da ma kamar asma'u ne kaga akan sa wa namiji ma asma'u akwai asma'u bin haywa asma'u bin raja cikin manyan magabata ga asma'u bint abubakar kuwa to ka iya sa wa danka suna asma'u ka iya sa masa Salamatu a to sai dai can din kenan tanawala fihi almubahisa almukarrara wanda a cikin wannan littafi na shi malam Salamatu ya bincike wanda shine ya zama syllabus bi kulliyati usuluddin bi misra a kwalejin da ake koyar da addinin musulunci a misra to shine yake koyar da ulumul qur'an din to sai ya rubuta kamar handout to handout din daga baya sai ya gyara ta zama littafi ya sa masa manhajul furqan fi ulumul qur'an bi misra takhassus ad-da'wa wal irshad wanda suke za a ba su certificate sun koyi yadda ake wa'azi ake ba su watalahu Sheikh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani fa allafa kitabahu manahil al-irfan fi ulum al-quran sai Abdul Azim Az-Zurqani ya rubuta littafi manahil al-irfan wannan kowancen sati ina jin nayi maganar sa ko manahil al-irfan littafi ne mai muhimmanci mujalladi 2 ne ana samun sa kuma yana ba da raddi shi ma sosai akan shubuhohi musamman na ƴan musha tura da suke sukan al-qur'ani yayi musu raddi sosai a ciki sannan summa Sheikh Ahmad Ali fi muzakkira fi ulumul qur'an muzakkiratu ulumul qur'an allati alqaha ala tullabihi bil kulliya. Shi ma wannan littafi asalinsa handout ne da ya rubuta wa dalibansa a kwalejin wannan usuluddin din kismu ijazati da'wa wal irshad a bangaren koyar da wa'azi wa sadara akhiran to daga karshe kuma sai wani littafi ya fito mai suna mabahis fi ulumil qur'an lid doctor subhi as-salih kaga ya gabace shi kenan shi subhi as-salih shi ma babban malami ne kuma ga wannan yana nuna babu laifi wani ya sa wa littafi suna kaza kai ma ka sa irin wannan suna dan mutane da yawa sun sa littafi suna iri daya ba wani laifi bane sai dai duk sanda zaka yi rubutu ka tabbatar da me amfanin rubutun da zaka wani abu ne sabo zaka zo da mutane shi ba kawai ka cika takaddu ka tahsilul hasil ba sai kaga kai kokarin ka karanta wanda suka gabace ka sai kaga to kai me zaka kara ko wani abu zaka fito da ma'anarsa ko wani abu dai haka wal ustaz walil ustaz ahmad muhammad jamal abhasu ala ma'idatil qur'an sannan akwai ustaz ahmad muhammad jamal yayi wasu bincike da ya sa musu suna ala ma'idatil qur'an هذه المباحث جميعها duk wayannan rubuce hiya lati tu'rafu bi ulumil qur'an tun daga na farkon da ya dauko na zamanin da zuwa yanzu to su ne abinda ake nufi da fannin ulumul qur'an littafan ulumul qur'an hatta sarat alaman ala al-ilm al-ma'ruf bi hadha al-ism hadda karshe ibarar ulumul qur'an ta zama wani sunan yanka ne na wannan ilimin da yake sananne wal ulumu to yanzu zai ta'arifin an ce ulumul qur'an me ake nufi in aka ce al ulum jam'u ilmin jam'in ilimi ne wal ilmu abin da ake nufi ilimi al faham wal idrak fahimtar abu da riskarsa summa nuqila bi ma'ana al masail al mukhtalifa al madbuta dabtan ilmiyan daga baya sai ma'anar ta canja in an ce ilm ana nufin mas'aloli daban-daban wanda aka tattara su wuri guda a ilmance zuwa ke cewa ilimi wal murad bi ulumil qur'an abinda ake nufi da ulumul qur'an al ilmul ladhi yatanawal al abhas al muta'alliqati bil qur'an shine ilimin da yake bincike akan fannin al qur'ani abubuwan da suka shafi alqur'ani min haisa asbabun nuzul ta bayanin dalilan saukar da ayoyi wa jam'il qur'an wa tartibi da yanda aka rubuta qur'ani aka tsara shi wa ma'rifatul makki wal madani da sanin surorin makka da na madina wa nasikh wal mansukh da wanda aka shafe da wadanda suka shafe wal muhkam wal mutashabih da wadanda ma'anarsa take a fili da wanda ma'anarsa take da zurfi su ne muhkam da mutashabi ila gairi zalika ma lahu sila bil qur'an da sauran dai abubuwan da suke da alaka da alqur'ani wa kad yusamma hadha al ilm bi usul al tafsir kuma wannan ilimi akan kira shi da usul al tafsir kamar yadda ibn taymiya ya kira shi idan wannan muqaddima ko muqaddima fi usul al tafsir kaga ulumul qur'an din me yasa ake ce masa usulul tafsir la'annahu yatanawalul mabahis allati la budda lil mufassir min ma'rifatiha saboda yana tabo binciken da lallai duk wanda zai tafsiri sai ya san su lil istinad ilayha fi tafsir dan ya dogara da su wajen fassarar alqur'ani to yanzu kamar ya gama shimfida kenan za a shiga kuma fannin shine to farko zai bayanin in aka ce alqur'ani me ake nufi da alqur'ani me ma'anar alqur'ani sunayen alqur'ani sufofin alqur'ani to daga nan dai kuma har zuwa ƙarshen littafin amin